يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودا كسن شو أتاردكو. أتشوفني سبعين شهر نافتين رحمة شهر دكان باكو دام دوم أيكون تنبئونك وأن دسك شافي أديني درايوا زوا جمالن دوم سام مفتا. كما أنا أيكون دسك ولن تنبئني ندي تانير أيكون دربوتة تان سبعن تكست. أكل لمبر واس سفري تكون سفري. بير بير بير. Hudu 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 daya uku da kuma sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu. Sai kuma rubutaccen sakon WhatsApp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar, ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne 23 ga watan Jumadal Ula na shekara ta 1439 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 10 ga watan Fabrairu na shekara ta 2018. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da Sheikh Malamin namu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke samun dama don amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سسور رمى أن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مرؤك كن سلكي أتكن سورة الرعد يناتشوا أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بأهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أولاً آية أولاً آيوي الله سبحانه وتعالى ينفطر يد الله سبحانه وتعالى يد يسنيا متاني سكذا مكشي بيو أقول أولاً سكي غني تر كما سوني ما سهنكلي أقول الله سبحانه وتعالى akwai waɗanda suke su ne makafi ko marasa hankali a gurin Allah subhanahu wataala. Ubangiji subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyin ya faɗi suwaye masu hankali, ya faɗi sifofinsu waɗanda duk suka sifata da waɗannan sifofi a gurin Allah su ne masu cikakken hankali, masu lafiyayyen hankali, kuma su ne suka san abin da suke a wannan rayuwa ta duniya. Allah ya ce afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqq kaman huwa a'ma. Yanzu ashe wanda ya san abinda aka saukar maka daga Ubangijinka shine gaskiya yake sanar da haka, zai zama daidai da wanda yake makahu? Wato wanda ya fahimci ya gane cewa sakon da Allah subhanahu wataala ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da littafi wato na Alkur'ani, abinda yazo da shi na wahayi, da abinda yazo da shi na shari'a, da addinin da yazo da shi na musulunci, wanda ya fahimci cewa wannan ita ce gaskiya, shine abin da ya wajaba duk mutum yayi riko da shi in yana son ya samu tsira duniya da lahira. Wanda ya fahimci wannan hakika zai zama daidai da wanda yake makahu, baya fahimtar komai, ballantana ya aiki da abin da ya fahimta, bai san gaskiya ba, ballantana ya aiki da ita. Allah subhanahu wata'ala ya nuna akwai bambanci da tazara mai nisa tsakanin waɗannan mutane guda biyu kamar tazara da ke tsakanin sama da ƙasa. Allah ya ce innama yatazakkaru ulul albab, masu wa'azantuwa su faɗaku sune masu hankula, sune kawai masu hankula, wato waɗanda suke da hankali, waɗanda suke da lafiyayyen hankali sune waɗanda suke wa'azantuwa, idan an tunatar da su suke ainihin faɗaka, sune waɗanda suke tunani cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cikin gaskiyar da suke sauraro, suke ɗaukanta su yi aiki da ita. Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa waɗanda suke bin, suka san gaskiya suke aiki da ita, waɗannan sune masu hankali kuma sune suke koli a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala. Da kuma ya kuma nuna waɗanda ba su da hankali sune makafi, waɗanda sun kasa gane gaskiya, sun kasa ganin gaskiya, ballantana na su fahimce ta, ballantana kuma su yi aiki da ita. To duk wani mai hankali zai so ya kasance a cikin ƙungiyar na farko waɗanda suke masu hankali, zai so ya bi bayan su, ba zai so ya shiga cikin ƙungiyar waɗanda ba sa ganin komai na gaskiya, ballantana su yi aiki da shi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da sifofin waɗannan da ya ce su ne masu hankali. Ya ce sifa ta farko allazina yufuna bi ahdillah, su ne waɗanda suke cika alkawarin Allah, alkawarin da suka yi tsakaninsu da Ubangiji na cewa za su bauta masa, za su bi shi, za su tsaya bisa tafarkinsa, na cewa za su yi imani da annabawa, za su zama masu gaskiya. Dukkan wani alkawarin da yake kansu da wata yarjejeniyar da take tsakaninsu da ‘yan uwansu, za su kiyaye ta, su tsare ta, ba za su saɓawa Allah subhanahu wata'ala ba cikin abin da ya sa su, ba za su kuma ci amanar waɗanda suka ba su amana ba, ba za su yi karantsuwa da gangan su karya ta ba bisa dalili ba, ba za su yi alwashi ba su ƙicikawa. Dukkan wani abin da ya shiga tsakaninsu da Allah suna ƙoƙarin su ga sun tabbatar da shi, sun cika shi, abin da kuma ya shiga tsakaninsu da bayi shi ma suna ƙoƙarin su ga sun tabbatar da shi. Babu shakka wanda duk ya zama cikin irin masu cikin masu waɗannan sifa, wannan shine yake cikin masu hankali waɗanda suke da gwaban sakamako a gurin Allah subhanahu wata'ala, saboda yadda suka rike amanar Allah suke cika ta. Allazina yufuna bi ahdillah, Allah ya ƙarfafa wannan magana da cewa wala yanquduna al-mithaq, ba sa karya alƙawra, yarjejeniyar da suka yi ba sa karya ta, suna tsayawa su ga sun cika ta, sun rike ta gamgam. A nan al-mithaq ya shiga dukkan wani yarjejeniya, dukkan wani alkawari da yake tsakanin mutum da mutum, suna kiyaye shi. Alkawari ne tsakanin bawa da Ubangijinsa, alkawari ne tsakanin bawa da ‘yan uwansa bayi, to mutum da ‘yan uwansa mutane, alkawari tsakanin ma’aurata, kamar yadda Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza, matanku sun yi riƙe alkawari mai ƙarfi a wajenku. To na alkawari na auratayya za su kiyaye shi, alkawari ne na harkar ciniki da ainihin na harkar ciniki da yarjejeniya tsakanin mutane, za su kiyaye wannan, ba za su saba shi ba. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi sifar su ta biyu, cewa allazina yasluna ma amara Allahu bihi an yusal, sune waɗanda suke sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi. Sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi ya kunshi imani da Allah subhanahu wata'ala, da imani da manzansa sallallahu alaihi wa sallama, da san Allah da san manzansa, da miƙa wuya ga bautar Allah subhanahu wata'ala ba tare da haɗa shi da komai ba, da yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ɗa'a. Suna sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi na biyayya ga iyayensu maza da mata, su masu biyayya ta wajen maganarsu, su masu biyayya ta wajen aikinsu, ba za su saba musu ba, ba za su ainihin girmama su ba. Sannan suna sadar da abin da ke tsakaninsu da danginsu da ‘yan uwansu na zumunci, ta hanyar kyautata musu a magance su, kyautata musu a aikace. Suna sadar da abin da ke tsakaninsu da matansu na aure, suna kula da haƙoƙinsu, ba sa cutar da su. Suna sadar da abin da ke tsakaninsu da abokansu, suna sadar da abin da ke tsakanin su da waɗanda suke ƙarƙashin su ma'aikatan da suke ƙarƙashin su ko yaran da suke ƙarƙashin su suna ba su haƙƙin su cikakke ba tare da suna tauye musu haƙƙi ba duk wani haƙƙi na addini ko na rayuwa suna ba su to wannan sifa ce daga cikin sifofin masu hankali wato ba sa yin wasa da abin da Allah subhanahu wataala ya umarni a sadar da shi ba sa yanke shi suna ba da shi yadda ya kamata a ba da shi sannan Allah subhanahu wataala ya faɗi sifar su ta uku wanda ita ce take ta haifar da sifar su ta biyu din nan da sifar su ta farko da ta biyu shine wa yakhshawna rabbahum suna tsoron ubangijin su saboda ka tsoron ubangijin su shi yake hana su su ainihin wato ki cika alkawarin da suka dauka shi yake hana su su yanke ko su datse abinda Allah subhanahu wataala ya umarni a sadar da shi suna jin tsoron haduwar su da ubangijin su ranar gobe gobe kiyama shine wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab suna jin tsoron kuma wato mummunan hisabi ranar da za su je su iske Allah subhanahu wataala ubangiji ya musu hisabi akan abinda suka yi na laifuffuka na saban Allah ko kuma rashin kin cika abinda ubangiji subhanahu wataala ya umarce su su cika ko rashin sadar da abinda ubangiji ya umarce su sadar da shi abinda za su je su iske na ainihin hukuba wacce Allah subhanahu wataala ya tanada ga wanda duk ya saba ma umarnin sa to suna jin wannan tsoro to wannan tsoron da suke ji shi yake sa su suna tsayawa da haƙoƙin da suke kansu suna bin Allah subhanahu wataala da manzon sa sannan Allah subhanahu wataala ya sifa ta gaba ce wallazina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim sunan wanda suka yi hakuri dan neman yardar fuskar ubangijin su wato suka yi hakuri wajen su ga sun bi umarnin Allah sau da kafa sun yi aiki da abin da ya umarni da shi suka yi hakuri wajen su guji abin da Allah subhanahu wataala ya hane su da aikata daga aikata shi su nisance shi sannan suka yi hakuri akan dukkan abin da zai same su na kaddara mara dadi kaddara wacce ke mai daci suka yi hakuri suka jure suka mai da al'amarin su ga Allah kuma sun yi hakurin dan Allah ba dan wani ba wannan shi yake bambance hakurin da wato tsakanin hakurin da mutum zai yi amfani shi da hakurin da mutum zai yi ba zai amfani shi ba hakurin da mutum zai yi amfani shi shine hakurin da aka yi dan Allah dan neman yarda Allah dan neman kusanci da ubangiji subhanahu wataala dan neman sakamako a wajen sa wannan shine hakuri mai amfani shine wanda yake amfanar da bawa kuma ya samu sakamako gwagwaba daga ubangiji ba tare da lissafi ba ba tare da iyaka ba ko kuma hakuri wanda shi kowa mana yin sa hakuri domin ya zama dole ko hakuri dan a nuna jaranta da dakiya to irin wannan hakuri ubangiji subhanahu wataala baya bawa mai shi ladan da yake bancewa masu hakuri kuma hakuri ne wanda ana iya samun shi daga mumini da kafiri da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba wato fajiri duk suna iya wannan hakuri na hakurin da ya zama dole hakurin da wanda karshe mutum zai alfahari da shi an yi min kaza amma na shanye na jure ba wai yayi ne dan Allah ba sai dan ya zama abin yabo to gurin Allah wannan ba abin yabo bane sannan Allah cewa aqamus salah suka tsayar da sallah ta hanyar yin sallolin su da kula da rukunnan sallah da shuruddan sallah da dukkan wani abin da zai kammala wannan sallah ya sace cika zahirinta da batininta sannan Allah ya ce wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka ciyar da abin da muka azabta su a boye ko a fili wato suka bayar da abin da yake kansu na wajibi na zakkar da Allah ya sa a cikin dukiyar suka fitar suka bayar da wanda ma bai zama na wajibi ba kamar sadaka wacce ke ta mustahabbi ce ta neman kusanci ce da Allah subhanahu wataala da taimakawa bayin sa suka yi wannan sirran ko dai a boye dan su ƙara tabbatar da ikhlasin su da ga Allah subhanahu wataala ko suka yi a bayyane domin wasu su gani su kwaikwayi irin abin da suka yi ya zama su ma sun taimaka kamar yadda suka ga ɗan uwan su taimaka to wannan sifa ce daga cikin sifofin masu hankali suna yin amfani da dukiyar su wajen neman yarda Allah ko dai a asirce ko a boye wayadra'una bil hasanati sayyi'a suna kuma kade da wato mummuna da kikkiawa wato idan sun yi magana mara dadi ko mara kyau sukan yi kokari su gyara ta hanyar su zo da magana mai kyau ko suka yi wani aiki mara kyau to suka yi kokari su gyara wannan abu da suka yi mara kyau ta hanyar su zo su yi mai kyau annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa atbi sayyi'atil hasanata tamhuha kai aiki na kwarai wato ka bibi mummunan aiki da kikkiawa sai ya goge mummunan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كصيد صلى دسافة يما في طرف النهار وزلفا من الليل دكوما تشكين دلي فيني صلى الدلي إن الحسنات يذهبن السيئات كاوا وان أيوكا سنة في الدمونانا سبراك ويجرؤون بالحسنة السيئة كوكما وان دا سكي مسو بعدي ديبا تسوسنا أقلن so da sun mayar musu da kikkiawa mutumin da yayi musu ba mai kyau ba wato ya ga musu bakar magana ko ya aikata musu bar mummunan aiki to suka mayar masa da martani ta hanyar masa magana mai dadi ta hanyar da yi masa wani abin da yake mai kyau kamar yadda Allah ya ce idfa billati hi ahsan wala tasawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim da kikkiawa da mummuna ba za su taba zama daya ba za su taba daidaita ba ka ture abin da yake mummuna da abin da yake mafi kyau wato in an yi maka wani mummunan abu to in ka tashi ramuwa sai ka yi wa mutumin nan abin da ma yafi kyau ba wai kawai kikkiawa ba billati hiya ahsan wanda ma yafi kyau Allah ce fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim sai ka ga wanda tsakaninka da shi ba ga miciji saboda kiyayya da gaba ya zama kamar abokinka amininka na kut da kut shine waliyul hamim wanda zai iya tsayawa yayi dukkan iyayensa iya kokarin sa ya kare mutuncinka anan gaba to ba komai zai samar da wannan ba sai idan mutun ya sifantu da irin wannan sifa ta wayadrauna bil hasanati sayya to bayan wadannan sifofi da suka sifanta da shi da su sifofi ne kuma manya manya masu kyau Allah subhanahu wataala ya ce ulaika lahum uqbad dar wadanda suna da sakamakon na karshe na gidan aljanna sannan Allah ya fassara wannan sakamako da cewa jannatu adni aljannataini gidajen aljanna ne na zama dindindin wadanda ba za su bar shi ba ba za a fitar da su ba la yabuna anha hiwala su kansu ba za su nemi a canza musu ba don kaga ana neman canji ana neman a kawo wani abu banda wanda ake ciki to wannan yana nuna ba a gamsu da wanda ake ciki ba kowa ya ci dabara bai ji dadin bane ba to wannan in sun shiga ba za su taba bukatar sauyi ba an san cewa duk irin yadda mutun ya samu abinda ya samu a duniya na gurin zama to kila sai kaga cewa in ya gana wani yana fatan yana sa ran a ce shi ma wata rana ya samu irin wannan da ya gani wanda ya fi nashi to amma gidan aljanna ba haka bane in aljanna suka shiga ba za su taba sha'awar a ce ga wata rana da za a raba su da wannan gida ba yayi musu sun gamsu saboda irin abin da wannan gida ya kunsa na ni'imomi da farin ciki wadanda ba su musaltuwa ba za su musaltuwa bala ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara bi qalbi bashar ido bai taba gani ba kunne bai taba jin irin su ba kuma zuciya ta wani mutum bai taba tunanin su ba sannan Allah subhanahu wataala ya nuna cewa zai cika musu ni'imar su cip-cip da cika musu farin cikin su Allah ce yadkhuluna hawa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim za su shiga gidan aljanna da wanda ya kyautata ayyukansa daga iyayensu maza da mata da matan su na aure da kuma iyayensu zurriyarsu maza da mata wato koda a ce wato su suna gaba da iyayensu ko da matan su wajen samun tagomashi a gurin Allah suna cikin aljannatai madaukaka to ubangiji subhanahu wataala zai yi wa iyayen nan nasu da matan nan nasu da zuriyar nan tasu zai musu ciko ya ƙara daukaka darajar su dan ya sadar da su da ƴan uwan su su zama suna tare da su a guri guda don ni'imar da suke so samu cika ta samu kammala su gansu tare da ƴan uwan su salihai waɗanda suka rayu tare da su a duniya haka nan in mace ce ita ma haka Allah zai dauko da darajar mijinta zai kasance ta yi abin kwarai wanda har kai ta zama tana aljanna ta koli to idan Allah subhanahu wataala ya sanya ta aljanna ya sanya mijinta a aljanna da bata kai ta ba Ubangiji zai daga darajarsa har ya zama ya kai wannan mataki da matar ta kai don ya hada su guri guda. Sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal mala'ikatu yarquluna alaihim min kulli bab. Mala'iku kuma za su rika shigo musu ta kowace kofa, kowace kofa daga cikin kofofin aljanna. Zaga mala'iku suna shigowa domin yi musu gaisuwa da musu murna, taya su murnan samun irin wannan tagomashi daga Allah. Suna cewa assalamu alaikum, aminci tabbata gare ku. Wato kun zo gidan aminci, babu wani abin da zai taba faruwa ko ya same ku na bacin rai ko ya same ku na tashin hankali ko wata cuta ta same ku. Saboda suna ta musu wannan albishir, assalamu alaikum bima sabartum, saboda abin da kuka yi, saboda hakurin da kuka yi. Wato kun samu wannan matsayi babba da irin wannan gidan aljanna, bayan kuma saboda hakurin da kuka yi da juriya wajen ku ga kun kiyaye umarnin Allah, hakurin da kuka yi da juriya wajen kaura ku nisanci saban Allah, da kuma hakurin da kuka yi da juriya akan abin da zai iya same ku na bacin rai. Allah ce fa ni'ima uqubad dar, ma dalla da wannan sakamako na karshe na wannan gida aljanna. Saboda haka kaga duk mutumin da yake so yawa kansa kiyamul layli wa kansa gata yake daukan kansa da daraja, to haka ya kamata yi kokari ya sifantu da waɗannan sifofi domin ya shiga cikin wannan tawaga ta masu hankali, da zama yana da wani rabo na irin wannan hankali da zai kai shi irin wannan matsayi a ranar gobe kiyama. Saboda haka ya li misli hadha falyamal al'amilu, dan irin wannan masu aiki sai su zage dantse su yi aiki. Haka nan fi zalika falyatanafasul mutanafisun, a cikin irin wannan tsere ko cikin irin wannan ayyuka masu tsere masu gasa sai su tai. Anan ne ake so mutun ya yi gasa da dan uwansa, ya nuna yana son ya wuce dan uwansa ko ya kama dan uwansa, ba a cikin harkar rayuwa ta duniya ba, ba a cikin harka ta jin dadin rayuwar duniya ba. Allah ka sa mu dace.
To amin sun amin. Allah lai sakar alkari. Tambayar mu ta farko a yau ta zo ne daga Fatima Aliyu, wanda take cewa dan Allah mallam, shin ya halatta mace ta yi sallah da mayafi?
To abinda ake bukata mace ta yi sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqballahu salata haidin illa bi khimar. Allah ba ya karba sallar mata da ta balaga har sai ta ainihin rufe jikinta. Abinda ake bukata ta rufe jikinta da shi shine abinda yake mai kauri, ba mai shara-shara wanda zai bayyana sifar jikinta ba. Abinda yake zai rufe ta, zai rufe daga kanta ya rufe har kafafuwanta. Ana bukatar ta rufe wannan, ta kusa doguwar riga sannan ta sa mayafin da za ta rufe wato gaba ɗaya jikinta, kuma ba mayafin da yake shara-shara ba, wanda zai iya nuna kirjinta, zai iya nuna fatar jikinta. Wannan ba shi yake bukata a sallah ba. Saboda haka koda mayafin ne suna ya tara, akwai mayafin da zaka ga kawai dan abu ne wanda yake ba wanda ya kai ka ba, amma akwai mayafin da zaka gan shi a tamfaci ka kaura, za ta isa ta rufe kanta har ta rufe jinta, ga kuma doguwar riga ko zani wanda ya kai har kasa, to wannan za ta iya sallah da shi. Amma abin da yake mayafi shara-shara, wannan bai halatta mace ta yi sallah da shi ba.
To sai sakon nan gaba yake cewa tambaya ta ita ce, malam, menene hukuncin karatun littafin Hausa dan mace ta gyara zamantakewar aurenta?
To karatun agagun labarai wanda suke dauke da hikima, suke dauke da darasi, suke dauke da koyarwa da karantarwa da fadakarwa da nusarwa, wannan babu laifi cikin karanta su. Daidai suke da rubuce-rubucen da da baya malamai suka yi, kuma masana adabin larabci suka yi, kuma malamai suka karantar da su ma a cikin majalisan su na ilimi, kamar irin su maqamatul hariri, maqamatu bai zaman al-hamadani, irin su littafin abdullahi ibn muqaffa, kalila wa dimna da sauransu. Za ka ga cewa littafai ne waɗanda suke ɗauke da labarurruka, wasu ma za ka gani akan harshen tsuntsaye ne da wasu dabbobi labarurkan suke gudana. Amma duk da haka an san ƙirƙirarrun labarai ne, amma kuma suna ɗauke da wasu darussa, suna ɗauke da hannunka mai sanda. Wannan babu laifi da mutum ya karanta domin ya samu wani izina, domin ya ƙara samun wata fahimta da basira. Kamar irin littattafan mu a nada da irin su littafin magana jari ce, kaga littafi ne wanda yake ɗauke da darussa masu yawa a ciki. Duk da cewa yanzu za ka ga cewa masu karatun Hausa ɗin sun ƙaurace irin waɗannan littafai, waɗanda kuma karanta su za ka ga cewa yana da amfani irin labarin da da ne yanzu. Sauran wasu littattafai wanda aka rubuta a da can wanda za ka ga cike suke da hikima, baya ga yaran Hausan da zaka same shi kyakkyawa ne mai asali ne mai inganci ne haka nan kuma zaka samu akwai hikima a ciki akwai basira a ciki amma in ya kasance rubutun yana kunshe da wasu abubuwa na koyar da wata badala ko wasu halaye marasa kyau da sunan karantarwa da wani lokaci zaka ga ana koya wa mutane abinda ba sa tunanin sa ba wai abu ne da ya faru ba ko kuma yana faruwa ba wai yawaye ya zama ruwan dare ba kutakila an dan jiya taba faruwa a wani lokaci ko a wani guri sai na sai a fito da shi a matsayin labari kaga nan isha'ar sa ake bayyana shi ake ga wanda bai san shi ba ana sanar da shi cewa akwai laifi mai kama kaza kuma ana iya yi wani ma ya taba yi to wannan zai shiga karkashin isha'atul fahisha wanda Allah subhanahu wataala ya haramta ya barna wato fito da ita a kuzuta ta ayayata ta saboda ka idan rubutun ya kunshi irin wannan ya kunshi koyar da wani abin da wato zai zama ba da wani wato wani waje hannunka mai sanda ne ko koyar da wani abu ne a fakaice da sunan nasiha amma kuma ana nuna mutane ga yadda za a yi shi ko yana kunshe da wasu kalmomi na kazantattun kalmomi na batsa wanda bai kamata a ce yarinya wacce ke tasowa haka ta dauka tana karanta secondary junior secondary ko senior secondary ta zo tana karanta su ba karantunu ne na batsa wanda bai kamata a ce ana yata su cikin al'umma ba ko ya kasance akwai hanyoyin koyar da fashi koyar da sata koyar da sabawa iyaye kaga wannan duk da sunan farakarwa bai kamata a bar shi ana karanta shi ba ana yata shi saboda ka ya danganta da wani irin littafi ne kuma yaya salon rubutun sa yake me yayi aka rubuta a ciki to nan ne zaka iya samun wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba don haka abun ba gaba ɗaya ake cewa ya halatta ba haka nan ba gaba ɗaya ake cewa ya haramta ba dole sai an duba menene a ciki kuma ta wani salo aka bi wajen isar da sakon da yake ciki
to sai sakon Ibrahim Idris Gwammaja yake cewa malam menene ingancin hadisin da yazo akan cewa bira ya kama mayafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora akan aci balbal kuma ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon sa a lokacin
hadisi ne sahihi a cikin sunan abi daud amma ba mayafi aka ce ba ya jawo aci balbal ya zawo fatila wato aci balbal ya dora akan umra wato akan shimfidar sa kamar ka ce da dumar sa da yake kwanciya akai ko yake sallah akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka ya ganshi yana kokarin sa masa wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da in an ga bera a kashe shi ya kuma yi umarni da cewa in za a kwanta a kashe irin waɗannan fitulu a ci balbal saboda gudun abin nan ya faru hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi daud hadisin abu umama al-bahili radiyallahu ta'ala
to sai ne ki ta assalamu alaikum mallan da Allah ya matsayin auren kisan wuta wanda aka yi shi mace ta koma gidan tsohon mijinta
auren kisan wuta wanda shine mutum ya saki matarsa saki uku kuma shari'a ta haramta masa yin sake aurenta har sai ta sai tayi wani aure kuma auren da za ta yi wancan ya wato ta tare a gidansa sannan in ya ta fito ya halatta shi wannan na farko da ya sake ta iya mai da ita da wani auren sabo abinda yake a shari'ance shari'a ta yadda cewa idan mutum ya wace sa sake uku in ta je tayi wani auren aure sahihi ba aure wanda yake mara kyau ba aure sahihi da ya cika sharuɗan da ake so kowane aure ya cika tayi wannan kuma wani abu ya gitta tsakaninta da mijinta ya sake ta mijinta na biyu to tayi idda tana iya dawowa a gurin mijinta na farko da wani auren sabo shari'a ta yadda da wannan hatta tanki hazojin ghaira amma idan ya kasance akwai hada baki tsakaninta da wanda za ta aura na biyu ko tsakanin mijin da shi wanda zai aure ta na biyu wato a samu wata yarjejeniya tsakanin su ko tsakanin mijin da shi wanda zai aura akan cewa zai aure ta amma aure na wucin gadi da zarar ta tare sati daya wata daya gwargwadon da suka yi sharadi zai sako masa ita shi kuma ya dawo da matarsa ta ya sake aurenta ko kuma ita ta yi sharadi da shi mutum cewa zan aure ka amma zan zauna ne na wucin gadi ka sake ni daga baya ina son koma gidan mijina na farko to wannan auren ko an yi shi ma bai yi ba aure ne fasit aure ne lalatacce batacce bai dauru ba shi mijin wannan da ya aure ta da irin wannan yarjejeniya ba macen aure ya zauna da ita ba ya zauna da wata ne suke badala sannan kuma wannan auren ba zai halatta ta ga mijinta na farko ba saboda haka koda ya sako ta ba ta da damar da wannan bataccen auren ta zo ta koma zuwa wajen mijinta na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci shi wannan wanda yayi auren domin wato yayi auren kisan wuta domin ya halatta matar da aka saki ga mijinta na farko da shi kuma wancan da ake halattawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu almuhallil walmuhallala Allah ya la'anci wanda yake auren kisan wuta ko wanda ake yi domin shi ko shi mijin ko ita matar saboda haka wannan aure bai halatta ba haramun ne kuma zama da irin wannan aure zaman zina ne sannan kuma baya halatta mijin wato baya halatta wa mijin da yayi matarsa saki uku dawo da matarsa da wani auren da irin wannan auren wanda yake mara kyau saboda haka bai halatta ba idan ita ce kadai ta kudirce a ranta cewa ko ta yi aure ta ba za ta zauna ba za ta koma gurin mijinta na farko ba tare da shi wanda za ta aura din an yi wannan sharadin da shi ba ita dai ce kawai a ranta take jin haka saboda haka ta je ta aure wani bayan ta aure shi kuma ta nemi tai ta tar masa da hankali tunda ta riga ta sa abin aranta ta tar masa da hankali karshe dai ya ga ba zai iya zama da ita aka bai sake ta ba tare da yarjejeniya da shi tun farko ba to wannan auren nasu sahihi ne abin da yasa shari'a nan ta kawar da kai duk da wannan kudirin nata a zuciya saboda wannan kudirin nata a zuciya baya da tabbas ba kamar yarjejeniya yake ba tana iya sawa a ranta cewa in tayi aure duk wanda ta aura za ta ballo ta dawo gun mijinta na farko amma sai bayan ta auri wannan mutum ta zauna da shi kwana 1 2 3 sati daya sai ta ji ba za ta iya warinsa ba sai ta ji bambanci mai tazara tsakaninta da wanda ta baro irin abin da take tunanin za ta koma ta samu sai ta ga anan ta samu fiye da shi ninkin bi ninkin saboda haka nan ne ta canza ra'ayi to kaga wannan kudirin nata bai yi wani amfani ba sabanin idan cincin da wani kuɗi aka bashi ko wani abu da ban kaga wannan an yi yarjejeniya ne da shi ne akan cewa shi kawai auren sa annabi ya kira shi at-taisul musta'ar kawai an are shi ne don ayi amfani da shi wajen ya halatta ita waccan mata ga mijinta na farko saboda haka idan ba da yarjejeniya aka yi da shi ba da haɗin baki aka yi da shi ko da za ta ga ya mijin cewa ya haƙuri zan yi wani auren amma zan fito in dai shi wannan na farkon bai sani ba to magana shi wannan na biyun bai sani ba ba da shi aka wannan yarjejeniyar ba to magana mafi inganci cikin maganganun malamai cewa auren su yayi kuma da za a samu wannan tsautsayi ya zo ya fada cikin wannan tarko ya sake ta to ba zai hana ta komawa zuwa ga mijinta na farko ba
to sai wannan take cewa mallan tana da juna biyu tana so a taimaka mata da addu'o'in da za ta rika yi Allah ya soke ta lafiya da kuma ba ta da mai albarka
to sai ta rika cikin sallolinta idan ta yi sallolin farilla bayan ta gama ta rika daga hannu tana addu'a Allah subhanahu wataala ya ba ta zuriya ta kwarai ya ba ta da na kwarai mace ce ko namiji wacce za ta zama mai biyar Allah subhanahu wataala da manzonsa mai yiwa addininta ko addininsa aiki da kuma taimakawa al'umma da musulmi ya zama da na kwarai da za a amfana da shi a cikin wajen ginin al'umma sai ta addu'a irin wannan sai zama abin da za ta haifa ya zama dana gari ko kuma cikin dare tana iya tashi ta yi sallah ta yi karatun alqur'ani bayan ta gama ta yi addu'a Allah subhanahu wataala ya ba ta abin haihuwa na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wace addu'a ce Allah ya fi sauraro ko ya fi karba annabi ya ce addu'ar da aka yi ta bayan salloli na farilla da kuma wace aka yi cikin dare haka tana iya tashi musamman gefen asuba asulusun karshe na dare tashi ta yi salloli ta yi ta'addu'a Allah subhanahu wataala ya sa abinda za ta haifa ya zama na kwarai Allah ya ba ta haihuwa ta abinda zuriya ta kwarai
to sai shi kuma wannan mai cewa assalamu alaikum malam menene sunna ta koyar game da sarkin dutse kuma shin mata ma za su iya yi daga Abu Muhammad Sani Ismail
sarkin dutse tsarki ne na maza ba na mata ba namiji shine idan yayi bawali ko yayi yana da damar yayi amfani da duk wani abu mai tsarki in banda abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya togace wato kamar kashi kamar kashin dabbobi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai tsarki da shi ko wani abu mai najasa da ba za a yi tsarki da shi ba kashin dabbobi da kashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana cikin abincin aljanu ko wani abu mai najasa ba za a kawar da najasa ba amma idan aka samu dutse ne ko tsingaro ne ko wani guntun bulo ne ko toilet paper ce duk mutum zai iya tsarki da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man istajmara falyutir wanda yayi tsarkin hoge to yayi shi mara wato yayi uku akalla kai ya kasa uku to idan ya tsaftace shi ukun nan ya tsaftace shi shikenan in uku ba su tsaftace shi ba sai ya biyar shine wutiri idan biyar bai tsaftace shi ba sai ya bakwai har ya ga cewa ya samu ya tsaftace jikinsa da wannan hoge ko da wannan dutse ko tsingaro ko wannan bulo ko toilet paper wannan shine abin da ake nufi da al-istijmar wato tsarkin dutse duk da cewa tsarkin ruwa ya fi falala akan tsarkin dutse don ya fi tsaftacewa sama da tsarkin dutse to amma shi ma tsarkin dutse in an yi shi to a shar'ance ana iya ibada ana iya alwala a yi sallah da wannan
to sai Aminu Abdullahi Abubakar shekara gidan leda yake cewa malam yanzu idan yayi wani abu a rukunin sallah domin ɗalibansa su gani dan su ga yadda ake yi shin za a iya ambata wannan a matsayin riya
kamar ya riya shine kai wata ibadar da ake yi dan Allah dan wani amma wannan koyarwa ce kake yi ita kanta ibada ce ai kai wani abu dan a gani Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar ita kanta akan minbari yayi karatun alqur'ani yayi ruku akan minbari in yazo sujjada gangaro kasa yayi sujjada in ya dago ya kuma komawa kan minbari ya ci gaba da sallar ya gama ya ce na yi haka ne don ku gane ku karanci sallah ta ku koyi da ni kuma fa'altu zalika li ta'lamu salati wa li ta'tamu bi wai ta kanta sallar an yi ta haka annabi ya yi ta don mutane su gani su yi koyi da shi to me zai hana idan malami yana karantarwa ya nuna wa dalibansa yadda ake zaman tahiya misali zaman tahiya ta farko ya ake zaman tahiya ta biyu ya ake tsayuwa ya ake rike hannu wannan babu wani abu
da sai shi kone ke cewa malam mutum ne janaba ta kasa ta same shi dab da sallar magariba kuma ba zai samu damar yin wanka ba saboda sanyi sai kusan lokacin isha'i shin ya halatta yayi taimama
idan har ya kasance zai rasa sallah a lokacinta kafin ya samu ruwa ko kafin ya dafa ruwa lokacin sallar zai fita to ya halatta yayi taimama don yayi sallah ana yin taimama idan ana jin tsoron fitar lokaci amma idan har zai iya yin wanka ya busar da janabar da ke jikinsa kafin lokacin magariba ya fita to yana iya ya wajibi ne anan yayi haka sannan ya yi sallah ba da taimama amma in har lokaci ya kurace ce da ba zai iya yi ba magariba za ta fita shayi ta shigo to anan sai ya yi taimama ya yi sallah
to sai shi kuma ne yake cewa shin malam ya halatta mutum ya dauki dalibai mata da maza su kai ziyara a makabarta
da babu laifi mace ta je ziyara a makabarta abinda aka hana shi ne yawaita yin ziyarar mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ce la'ana Allahu zawwaratil qubur wannan shine lafazin da ya tabbata cikin wannan hadisi shine matan da suke ta kai kawo suke ta zariya zuwa makabarta wadannan Allah ya la'ance su domin galibi idan har haka tana faruwa to za a iya samun abin da bai dace ba saboda raunin zuciyar mata za a iya samun tana yin wani abu a makabarta da bai dace a ce an yi a makabarta ba amma wanda za a je irin wannan kamar misali shi da yake cewa dalibai ne zai kwashe su zai ziyara makabarta don ya nuna musu muhimmancin ziyara din kuma wataƙila ma ya karantar da su ya ake shiga makabarta kuma me ya kamata a yi in an shiga makabarta wannan abu ne mai kyau
to sai shi kuma sakon Usman Muhammad yake cewa dan Allah malam menene magana mafi inganci game da dawo da hannu kan kirji bayan dagowa daga rukui
to abin ne mas'ala ce da malamai suka saba akan ta saboda rashin wani nassi karara wanda ya magana akan in an dago a maida hannu kan kirji ko kuma an dago a saki hannu babu wani nassi karara kace nassi karara ana nufin nassin da yace idan mutun ya yi ruku ya dago ya dora hannunsa ko annabi in ya yi ruku ya dago yana dora hannunsa kan kire ko kuma in ya yi ruku ya dago yana sakin hannunsa wannan shine nassi karara shine annasu sarih to babu annasu sarih amma akwai nususul amma wadanda kowane bangare masu cewa a dora da masu cewa a saki suka rike wanda suke ganin wadannan nusus din sun isa su nuna wa fahimtar da su suka yi kamar masu cewa a rike suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce idan ya tsaya a sallah ya dora hannunsa na dama akan na hagu akan kirjinsa suka ce ai kaga anan cewa aka in ya tsaya ba a nuna bambanci tsakanin tsayuwar gabanin ruku'u da tsayuwar bayan ruku'u duka tsayuwa ce ta kafin ruku'u da ta bayan ruku'u duk sunan su tsayuwa to duk sun shiga cikin lafazin idan ya tsaya idza qama fi salati in ya tsaya saboda ka tsayuwar kafin ruku'u da tsayuwar bayan ruku'u duk sunan su tsayuwa don haka duk zai dora hannunsa da dama akan nahu suka ce haka nan hadisin da yake magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi ruku'u ya dago kowace gaba tana komawa bikiranta kace to kaga ai lokacin da yake tsaye yana karatun Fatiha ko karatun sura bigiran hannayensa shine kirjinsa to makace in ya dago gabobi suna koma bigiran su shine suna komawa kirji don haka suka ce dan haka idan ya dago ya dora hannunsa akan kirjinsa kamar yanda yake kafin ya ruku haka suka yi hujja da wannan su kuma su a saki suka ce to an yi nashi a cikin hadisin cewa in ya tsaya a sallah cewa akai idan wasu hadisan sun zo a bayyane sai wace tsayuwa ake nufi an ce idan yayi kabbara harama kuma tana kasancewa ne kafin ruku ba bayan ruku ba to tunda haka ne kaga bai kamata a dauko bayuwar kafin bayan ruku a hada ta da wannan tsayuwa ba ce idza kabbara lissalah in yayi kabbara to kaga kabbara harama ake nufi saboda haka suka ce rashin ambaton dora hannun yana nuna bai yi ba saboda da yayi to da an nuna kamar yadda aka nuna sauran ayyukan sa na sallah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallu kamar aitu mun usalli ko yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi to inda a ce sun ga in ya dago ma yana dora hannunsa akan kirjinsa aka ce to da nan ma sahabbai sun fada da an samu wani sahabi ya fada ko da wani bai fada ba wani zai fada to rashin fadar tare da cewa kullun suna ga sallar annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce dalili ne da yake nuna cewa baya dorawar sannan suka ce komawar gabobi mahallinsu shine komawar kowace gaba asalinta asalin gabar mutum hannaye mutum in yana tsaye a saki suke ba a daure ba a dore suke ba dole mutum in ka ganshi yana tsaye to asalin inda mahallin inda hannayensa suke sune a saki ba a dore ba a kirji ba to haka ce in ya dago daga ruku'u gabobinsa suna komawa mahallinsu to kaga anan yana nuna suna tsira sakin su kenan tunda asali kafin yayi kabbara harama ai hannunsa ba a kirji suke ba a saki suke ce to haka wannan ya nuna saki zai don haka suke ganin ayi saki a saki din yafi ba nan duka zaka ga cewa duka bangarorin biyu kowanne bai samu wani nasi karara ba kowanne yayi harari wani nasi ne wanda yake ganin zai kunshi fahimtar da yayi hujja ne da shi wannan ma kuma ya dubi wani bangare na social hujja da su saboda ka mas'alar take da sauki ba mas'ala ce mai rikitarwa ba wanda za a iya cewa an saba wa nasi a cikin takarara har da za ta kai a yi ta cacar baki ko a yi ta cece kuce ko a yi ta rigima a kanta saboda ka wanda ya rike dan tsammanin cewa rikewar shi ya fi karfin hujja ba ya da laifi haka nan wanda ya saki domin ganin cewa kamar wanda suka ce a saki din hujjar ta fi karfi ta fi bayyana shi ma bai da laifi don haka ni abinda na fi rinjayarwa shine sakin sama da dorawar
da sai shi kuma wannan take cewa malam da Allah dole ne idan mace za ta je unguwa sai ta sanar da gidajen da za ta je kuma shin idan ta je inda bata fada ba tana da laifi
to ai yana da kyau ya san ina za ta tunda dan kawai ta ce maza ta je unguwa tana yiwa inda za ta je din in ya san gurin ba zai amince mata ba don haka ba daidai bane ta bashi abin a dunkule ta ce za ta je unguwa karshe ya ji labarin kuma ta je wani gurin da inda ta faɗa masa inda za ta bai bar ta ba kuma haƙƙi ne a kansa ya kiyaye ta daga fadawa cikin abin da zai jawo mata matsala a rayuwarta ta aure ko a rayuwarta ta addininta saboda haka bayyana masa inda za ta din amana ce kuma shi ne cikar kawama ta shi shi da kulawa da matarsa to idan ya kasance za ta fada masa za ta je guka kaza da kaza amma da ƙarshe kuma ta kauce ta yi wasu gurare ko ta hada da wasu guraren da bai tsaya masa ba wanda kuma akwai yiwuwar inda ya san cewa za ta je wannan gurin ba zai batta ba kaga anan babu amana a ciki saboda ka bai halatta ba mace ta yi wa mijinta dungu ce za ta je unguwa ko ta ce za ta je gu kaza za ta je gidansu kuma ƙarshe ya ji ta gidan biki ko ya ji ta gidan party ko ya ji ta gidan wata kawarta wacce wataƙila shi baya son ma alaƙarta da ita saboda wataƙila yana ganin akwai wani abin da zai iya ɓata masa mata ta ɓangarenta saboda haka ba daidai ba ne mace ta faɗi wani guri sannan kuma ta ƙara da wasu ko ta yi biye-biye domin wannan zai iya kawo rigima a tsakaninta da mijinta idan har ya san cewa haka take
to sai wannan kitwa dan Allah zaman da yaga ana yi a tsakiyar wato tsakanin raka'a farko da ta biyu yake so ya san yadda aka samu shi daga Sulaiman
wannan ya tabbata a cikin wasu hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar hadisin Malik ibn Huwairis wanda suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama suka zauna a wajensa suka yi wasu kwanaki suka ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ke sallah Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce su koma garuruwansu wanda ya fi su karatun Qur'ani ko wanda ya fi su girma ya ja su sallah to Malik ibn Huwairis ya kasance yana jin sallar da sauran sahabban da suke bin sa a baya yana kuma wannan zama tsakanin raka'a ta biyu ta farko da ta biyu ko tsakanin raka'a ta uku da ta hudu idan sallar mai raka'a hudu ce to wannan ita ce malamai suke kira da jalsatul istiraha wato dan hutu ne takaitacce da mutum zai yi bayan ɗago wasu daga sujjada kafin ya miƙe tsaye wasu daga cikin malamai sun tabbatar da cewa wannan mustahabi ne kamar Imam Shafi'i yana daga cikin waɗanda suke maganar istihbabin wannan zama cewa mustahabi ne yin wannan zama kuma ya tabbata a cikin hadisin Abu Humayd As-Sa'idi shi ma ya kasance ya yi sallah da sahabbai kuma a cikin sallar tashi ya yi wannan zaman kuma babu wani cikin sahabbai da ya masa inkari wanda yake nuna cewa dukkanin sahabbai sun yarda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan zaman a wasu lokuta ko da ko ba a kowane lokaci ba wannan sunna ne yin sa haka rashin yin sa baya nuna cewa mutum yayi laifi ko yayi abin da ya tauye sallar sa amma idan mutum yayi kuma ba a cewa me yasa zai yi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Imam Nawawi yake cewa ka zauna sunna ne ko baka zauna ba sunna kai wato rashin saman sunna ne rashin zaman ma sunna ne domin duka waɗannan fuskoki guda biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su haka kenan kowanne kai kai sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wasu kokarin su ce Annabi ya yi wannan san da ya tsufa babu wani dalili da yake nuna cewa tsufa ce ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan kautar da wani aiki da Annabi sallallahu alaihi wasallam na sunna musamman ma aikin sallah wanda Annabi yake sallu kamar atubuni usalli da wani abu kawai wanda bai wuce ihtimali ba wato tana yiwa wani abu ne da ba zai zama karbabbe ba saboda haka tunda ba nassi aka samu wanda yake nuna cewa tsufan sa ne yasa yake wannan ba to bai kamata a kawar da abin daga wannan ba kuma Abu Humayd As-Sa'idi da ya sallasa sahabbai a bayan sun kai kusan goma kuma yace haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba a samu wani da ya masa inkari ba yace dan me kai zama tasul istiraha bayan ka san Annabi sai da ya tsufa ya sau tsufa ne yasa yayi ba wanda ya masa wannan inkari don haka kawo wannan a matsayin wani dalili da zai sa a kauce ma wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane sannan ita wannan jalsa ta istiraha da mutun yayi ta ya tashi dagowa to yana da kyau musamman ma idan yana limanci yana da kyau ya dago ya zauna sannan ya miƙe da kabbara to kada ya miƙe da kabbara ya zauna to da in ya dago daga sujjada da kabbara kuma ya zauna to waɗanda suke bayan sa musamman waɗanda ba zaman za su yi ba mamun sa to suna iya miƙewa tsaye kaga tun daga dan sallah sai ta samu rudani shi yana zaune a matsayin sa na liman mamun suna tsaye a bayan sa a matsayin sa na mamun to amma idan ya bari sai da ya dago ya zauna wajen mikewa tsaye kuma yayi kabbarar to kaga anan da wanda zai zauna da wanda zai tsaya zai zimi ke tsaye kai tsaye ba su samu rudani ba cikin sallar su na
to sai sako na gaba yake cewa mallan ya ji wasu suna cewa idan mutun yayi alwala yace wani abu mai maiko to alwalarsa ta kare shin hakan gaskiya ne
a'a babu ba gaskiya bane cewa idan ka ci abu mai maiko alwalarka ta kare abinda ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cin sa yana warware alwala shine cin naman raqumi shi wannan ya tabbata an tabbaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi alwala idan mutun idan mun ci naman kananan dabbobi yace in kaga dama ba dole bane kaga dama kai alwala shikenan sai mun ci naman raqumi ka Annabi ce eh ya bambance tsakanin ansar ka ci karamar dabba da ka ci naman raqumi dora kana mala kuma magana sahihi ya shiri mutun ya ci to ya saki alwala amma banda shi dan mutun ya tura mai maiko ba zai saki alwala ba
to malala ya saka alkari masararo duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sire kuma fa za ku yayi kwazo na ku sakonin tambayoyin ta hanyar rakoda rubutaccen sako na text akan lambar waya 0805544413 da kuma 0707778462 sai kuma sakon WhatsApp akan 0703 360 4155 haka zalika za ku yi aikowa ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro dake nan Kano wanda ke samun dama a koda yaushe domin amsa waɗannan tambayoyi naku Saifullah Usman shine wanda ya tattara mana sautin akan na'ura Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa law anna katabna 'alayhim an qutulu anfusakum aw khuruju min ديارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا